This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, da 60. Sai kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu haran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kawo tashoci kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani, sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Litinin 28 ga watan Disamba. Da fata an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Sahab Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Sahab, a ba mu kan labarai.
Yau Litinin Uganda za ta yi kokarin sake farfaro da shawarwarin sulhu tsakanin gwamnatin Burundi da kuma ƴan hamayyar kasar. A Iraki komandojin mayakan kasar sun ce sun kama babban ginin gwamnati da ke tsakiyar birnin Ramadi kuma ana kokarin tabbatar da komai lafiya can. Shugaban Iran Hassan Rouhani ya kira ga musulmi su tashi haikan waje inganta martabar musulunci a fadin duniya.
To kanun labaran kenan. Yayin da ake cewa an yi bankwana da kungiyar Boko Haram a shi har yanzu da sauran rina aka ba.
Wadanda ta zo daidan makarbin nan ta shiga wani gidan ɗanwanmu da yana da mata guda uku, wallahi sai ta tarwace.
Idan kuma muka tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar, mutane ne suka yi cigaba da zanga-zanga a birnin Kwanni domin nuna kyamansu na yunkurin juyin mulkin da aka so a yi a ƙasar ta Nijar. Kana muna ɗauke da shirin Ibrahim Alfahamin na ciki da gaskiya, amma duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yau Litinin ake sa ran shugaban Uganda Yoweri Museveni zai kokarin sake farfado da shawarwarin sulhu tsakanin gwamnatin Burundi da ƴan hamayyar kasar tare da goyon bayan kungiyar tattalin arzikin kasashe da suke Afirka ta Gabas da kuma kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. An shirya shawarwarin ne da nufin sake maido da zaman lafiya da tsaro a Burundi bayan kwashe watanni ana tarzoma a Bujumbura, babban birnin kasar, da ma wasu sassan Burundin. Babu tabbas ko mahalarta taron za su tattauna kan shawarar da kungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka wato AU ta yanke na tura sojoji 5,000 zuwa ƙasar domin ayyukan zaman lafiya da kuma kare farar hula. Duk da tabbacin da tarayyar Afirka ta bayyana ƙasar cewa ba ta da wata manufa ta ɓoye kan tura sojojin kiyaye zaman lafiyan, sai da dubban ƴan Burundin ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasar suka yi zanga-zanga ranar Asabar na bayyana rashin amincewarsu da shawarar da AU ta zartas.
A Iraki, kwamandojin dakarun ƙasar sun ce sun kama babban ginin gwamnati da ke tsakiyar birnin Ramadi, kuma tuni injiniyoyi suke aikin kakkaɓe ginin daga nakiyoyi da mayakan ISIS da suka tsere suka bari a baya. Zuwa daren jiya Lahadi akwai alamu da sauran aiki. Gabanin sojojin ƙasar za su ayyana nasarar kama birnin. Wani kwamandan sojojin Iraki ya gaya wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press, koma baya ko jinkirin kama birnin baki ɗayansa ya ta'allaka ne akan matsalolin da suke fuskanta daga ƴan ƙunar bakin wake da ƴan sari Kanoke da kuma nakiyoyi da aka binne. Kwamandojin na Iraki suka ce mayakan sa kai na ISIS har yanzu suna riƙe da sulhun birnin yayin da ake ci gaba da gwabza faɗa. A daren jiya babu tabbas ko akwai farar hula da suka rage a tsakiyar birnin mai tazarar kilomita 100 a yammacin Bagadaza, amma tun farko an ji wani kakakin gwamnatin Iraki yana cewa galibin mazauna birnin sun fake a wani asibiti da ba shi da nisa. Bayan da ya ɗauki jami'an tsaron ƙasar watanni suna shiri domin farwa birnin tare da taimakon jiragen yaƙi daga rundunar taron dangi da Amurka ta yi ke jagoranci makon jiya, sojojin Iraki suka danna cikin birnin na Ramadi a wani yunkuri na sake kama birnin.
Shugaban Iran Hassan Rouhani ya faɗa jiya Lahadi cewa ya rage ga musulmi ko kuma haƙƙinsu ne su inganta martabar musulunci a faɗin duniya. A jawabi da ya bikin bude taron ƙasa da ƙasa na haɗa kan musulmi da aka fara a birnin Tehran, jiya Lahadi shugaba Rouhani ya ce tilas ne musulmi su kawar da mummunar kallo ko zato da ake wa musulunci a kafofin sadarwa zumunta da kuma tsakanin al'umma. Shugaba Rouhani ya soki musulmi saboda sun yi shiru yayin da ake takashe-kashe da zubda jini a kasashen Syria da Iraki da kuma Yemen. Shugaban Iran ya ce tashi-tashin hankula da ake yi a Iraki da Syria babu wanda hakan ke amfana sai kasar Isra'ila da kuma makiya musulmi. Hakanan shugaban Farisan ya musanta cewa Iran tana kokarin kafa daular mushabar Shi'a a fadin gabas ta tsakiya daga kasar ta Iran zuwa Lebanon da Syria da kuma Yemen. Ya ce babu wata daula ko mamaya ta Shi'a ko Sunni. Ya ce alamar musulmi ko ina suke shine wata. Saboda haka ya ci gaba da cewa mu musulmi dake duniyan nan tilas ne mu hada kai ta barbarewar dangantaka tsakanin Iran da kuma wasu kasashe da suke yankin Gulf da za a iya gani ta rikici da sassan biyu suke goyon baya yana kara zaman dardar a gabas ta tsakiya.
Kasashen Afghanistan da Pakistan sun yi alkawarin za su yi aiki tare wajen ganin an koma teburin shawarwari tsakanin hukumomin dake Kabul da kuma kungiyar Taliban. Kasashen suka kuma yi gargadin cewa za su shiga wando daya da duk kungiyoyin yan tawayen waɗanda suka kibin barin aƙidar Tanzoma suka rungumi sulhu. Jihar Lahadi ne dai kasashen biyu suka yi wannan alƙawari a lokacin wata ganawa tsakanin babban hafsan sojojin Pakistan General Rahil Sharif da shugabannin Afghanistan. Hakanan General Rahil ya gana a kebe da shugaba Ashraf Ghani da kuma babban jami'in gwamnatin kasar Abdullah. Jami'an kasashen biyu suka ce shawarwarin nasu sun maida hankali ne akan hanyoyin samun ci gaba a shawarwarin wanzar da zaman lafiya a Afghanistan, dangantaka kan tsaro, musayar bayanan sirri da bayanai kan matakan yaki da ta'addanci a kasashen biyu.
To, labaran duniya yake sauraro daga nan sashin Hausa da Muryar Amurka a nan Washington DC. A China ko Sin, majalisar dokokin kasar ta amince da wata doka da ta yaki da ta'addanci wacce ta janyo surutai. Dokar ta buƙaci kamfanonin fasaha na kasashen waje da suke kasuwanci cikin kasar su mutunta buƙatun gwamnati na samu ko kuma bada bayanai, ciki har da sirrin da suke hana gano rubutu ko bayanai na na'urori masu ƙwaƙwalwa kamar su wayar salula da sauransu. Kamfanin dillancin labarai na kasar da ake kira Xinhua ya ce wakilan wani kwamitin majalisar baki ɗayansu ne suka amince da dokar a wani zama da suka yi jiya Lahadi. Rahoton ya ce burin dokar ita ce tunkara ta'addanci cikin kasar wadda zai taimaka wa tsaro a faɗin duniya baki ɗaya. Daftarin dokar da za ta fara aiki daga ranar 1 ga watan Janairu ta fuskanci kakkausar suka daga fadar shugaban Amurka ta White House a farkon shekarar nan, tana gargaɗin cewa tilasta kamfanonin bayyana sirrin bayanai daga cikin na'urori masu ƙwaƙwalwa zai buƙaci a yi kuskurema ga kamfanonin China idan suna so ci gaba da kasuwanci a Amurka. Sai dai nan da nan fadar ta White House ba ta yi magana kan wannan dokar ta jiya Lahadi ba.
Labaran duniya ke nan, ku saurara daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka. To, madalla, bari mu faro takun daga jihar Borno, inda wata mata ta shiga cikin gida ta tada bom a garin Maiduguri jim kaɗan dawowar ziyarar da gwamnan jihar ya kai ga sansanin 'yan gudun hijira. Ga dai Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Mun dai dawo cikin wannan gari na Maiduguri ne da maracen jiya, wanda kuma daga bisani muka ji ƙarin harbe-harbe mai ƙarfin gaske, wanda aka ce ana zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram ne ke ƙoƙarin kai hare-hare. Amma dai wasu mazauna cikin anguwannin da aka kai irin waɗannan hare-hare da ke cikin garin Maiduguri da abin da ke cewa
da motsi su ga gaba. Motar biyu abinda zahiri wuta hankali ne kansu da muke gani da
su amma ku ban yanzu
na ba ba kowa wallahi ba kowa duk mun fita bakin abin nan kusa da filin polo da duk mun fita
yawa da shi wallahi wata da tawo da dan mu karban nan ta shiga wani dan gidan dan uwan mu da yana da mata guda uku wallahi sai tattaro sai kanta wallahi sama da mutum goma yanzu yanzu ana kin shi gida isa ga ya ana da mata dai dan mu karban nan wai tattaro sai wallahi sama da mutum goma sun mutu
cikin gida ta shiga
eh cikin gida ba ta shiga cikin gida a cikin hawa ka shiga gida
nayi dai ta kokarin jin bangaren hukumomin tsaro game da alkawarin wannan lamari sai da hadi zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto babu wani takamaiman bayani daga wajen hukumomin tsaron duna buga wayar mai magana da yawun rundunar sojan Najeriya wato Colonel Mustafa Anka amma ba samu an doka ba na kuma aike sakon katta kwana amma har zuwa wannan lokaci ban samu wani ansa daga gare shi ba mun dai kasance cikin tawagar gwamnatin jihar Borno Honorable Kan Shatima wanda kuma ya walkici shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari dan ganawa da waɗannan ƴan gudun hijira ga ma dai abinda gwamnatin jihar Borno ya shaida a manema labarai
na zo ne na wakilci shugaban kasa shi ya aiko ni da muka zaya masa cewa mutane 55,000 na jibge a nan garin sai ya bani umarni yake in zo in jaddada musu manufarsa ta alheri bisa gare su kuma a kawo musu abinci da abin sha da magani kuma duk na zana gamsar musu na jaddada musu alkawarinsa na cewa insha Allah a shekara mai zuwa insha Allah za a fara gine-gine kuma za a tallafa yanayin da su mamu insha Allah mun yi imani zai share hawaye mu a shekara mai zuwa.
To koya waɗannan ƴan gudun hijira da hakan ke ciki?
ƴan gudun hijiran halinci suna cikin tsananin matsalolin rayuwa musamman ma ta fannin wajen kwance kaga kuma ana lokacin sanyi kaga dole masake komawa gida da mutane 55,000 ne bisa billahi nema ba mana ya taimaka mana state emergency management su ma sun saya barkuna da sauransu sun kawo amma bukatunmu ta fi karfin 2,000 ko 2,500 ko 10,000.
To kuno a kashe wajen siyo waɗannan kayayyakin abinci ga waɗannan ƴan gudun hijira mafi yawa a Najeriya tambaye ki ne wa commissioner ma'aikatar ƙananan hukumomi na jihar Borno Honorable Usman Zanna wanda ya amsa da cewa
ga wannan abin ba za mu iya ce ga yawan kudin da aka kashe ba domin gaskiya nema tana mana kokari sai ma suna kokari local government council kuma ita ma tana kokari
dikwa kamar ƙananan hukumomi nawa ne suke cikin wannan kam na dikwa
muna da goza ma a cikin kam nan muna da kala balge muna da dikwa muna da marte muna da mafa
to kowane irin hali waɗannan ƴan gudun hijira da kicin boko haram din da yadda take ciki a halin yanzu
boko haram ne suka dabe mu kazo
yanzu kun shigo garin
dikwa kamar mun samu ma hanya mun shiga yanzu
kamar sun shigo garin naku ne ko me faru
sun shiga sun kada mana hankali tukuna jiya su sojoji suka je mun ka samu hanya muka fito da yamma muka zo
kamar me sunan garin naku
gurunge
a wani local government ne
a local government dikwa
yanzu an tantance ku za ku shiga gari ke
eh an ba mu wajen taburma an ba mu wajen rumfa komi da komi yanzu ya kare amma sauran jama'a mu suna baya
to abinci ba
abinci mun samu alhamdulillah
sai nage
daga bana ba mani aka koro mun gajibo daga gajibo ne muka
zo tun daga ba ma ko je gajibo ko nan cikin
Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
Allah kyauta a can jamhuriyar Niger ku har yanzu ƴan ƙasar ne ke nuna goyen bayan su game da nasarar dakile yunkurin juyin mulki abinda ƴan adawa ke cewa kiran lamba ce irin ta ƴan siyasa ga dai Harun nan mun bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
Erin yanda tawakkana kenan a garin birnin Kwanne inda dubun dubatar jama'a ƴan siyasa sarakuna malamai ƴan boko ma'aikata kungiyoyin fara kula da sauransu su kai tururuwa a wajen yin jerin gwanu na lumana domin Allah wadai da yunkurin juyin mulki tare neman halakka shugaban kasa a ranar 18 ga wannan wata na Disamba da muke ciki inda yanzu haka ake tsare da sojoji da ake zargi da neman aikata wannan danya aiki Alhaji Zakari Umaru dan majalisar dokoki na kasa shugaban rukunin ɗan majalisa na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a majalisar dokoki ta kasa bugu da ƙari dan majalisar rake wakiltar mazabar birnin Kwanni yayi bayani ga waɗanda suka halarci wannan jerin gwano kamar haka
in muka dauki department din Boso shi kadai gari mai hakimi 86 ne wannan garuruwan 86 yau gari biyar kadai an da mutane cikin su waɗancan gari 81 ko tsuntsu babu cikin wannan gari 81 a daidai wannan lokaci jama'a yanzu za a zo a ce ai juyin mulki a kashe shugaban kasa a kashe shugaban kasa kamar an kashe kaza shikenan kuma a zo a ce kasar nan ta zama lahiya ba za ta zama lahiya ba to kun gani ba karamin arziki bane muka yi
sai dai a bangaren ɗan adawa suna cewa ba su ga wani abu ba mai kama da kare demokradiya a cikin irin wannan jerin gwano da ake yi yanzu haka a cikin wannan kasa musamman wanda aka yi a nan garin birnin Kwanni kamar yanda kakakin jam'iyyar Modern Lumana Africa ta Hamma Amadu Reshen jahar Tawa Alhaji Isa Marai yayi mini karin bayani
ba mu ga kuma demokrasiya wurin ka babu shi babu shi in ka demokrasiya na akai ai tarbuna muka ta an kama mu an ka tsaida mun kai kaso to demokrasiya ce haka ne dan ka so mu ta tarbuna a kama ka su na su jagora ai shine ai ta tarbuna yau ta kama su in demokrasiya na akai sai a ba kowa damar kun ka gobe su ya kana yanzu gobe da mun te za mu ta marsh su a ce ba mu yi
haka shi ma magajin garin birnin Kwanni wanda yake kusa ne a gundumar birnin Kwanni na jam'iyyar Modern Lumana Africa ta Hamma Amadu ya halarci wannan taron inda ya rufe da godiya ga waɗanda suka halarta
muna so mu isar da godiyar mu zuwa ga duka al'umma bisa kan kiran da muka yi kuma suka amsa wannan kira ya Allah ya saka lahiya ya da Allah ya sa akai lahiya aka kare lahiya Allah ya mai da kowa gidan shi lami lahiya mun gode
Haruna mamman bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
Har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC. Yanzu agogo ya ce karfe 12 na tsakar dare da minti 16. Ga shirin mu na gaba.
Kafita, ka je ka shi aiki a baka kudin ka dan kadan. Saboda haka nazo na tabbata nayi fashin nan sau biyu. Kuma tunda na nayi yan banga suka kama suka rantsar da ni daga nan ma ban saki ba sai na tafi neman kudi na yanzu ina neman kudi na aka kira ni aka ce in dawo hukuma tana nema na
yadda wata uku tunda muka kama su ba wani wanda ya kuma zuwa ya tara hanyar nan
jama'a assalamu alaikum a makon jiya muka fara jin hirar da wakilin mu Mahmud Ibrahim Kori yayi da wasu mutanen da ake zargin cewa yan fashi da makami ne wadanda aka kama aka ce suna addabar mutane akan hanyar gwarzo zuwa malumfashi zuwa yar mama har zuwa kankara da kuma yankunan da suke tsakanin wannan wuri a yau zamu ji ta bakin daya daga cikin wadannan yan fashin da kuma mataimakin inspector general na yan sanda tambar yabo wanda yake kula da wannan yanki inda aka kama yan fashin
sunana bashiri
shekara kana
shekara ta 19
me zafi haka kace tare mutane kake harbewa kana karba kudin su
Ito, ni rankai dade ina son kotu ta yi min ahuwa akan bisa wanda ya ce na harbe shi
ina zuwa tukunna kai me yasa me damu rayuwarka har kake so ka ringa sata kana tara mutane kana ansi musu dukiya
to rankai dade ni dai sabbi tunda aka rantsar da ni daga nan tun karon damina ya zuba yan banga suka zo suka kama mu suka yi mana doka suka shine kudi 17,000 suka ce in na tsara daukar wani
kawai abinda na tambaye ka fa baka amsa mun ba me ya baka tunanin kawai abinda ya dace kai shine ka tara mutane ka anshe musu dukiya
to rankai da wannan Allah ne ya dora mu
kamar ya
kuma ni a alhali
kamar ya Allah ne ya dora mu
to mutum bai gagari hukuncin Allah ba
muna so mu ji tartibi menene yasa kai kawai abinda ya fi dacewa kai shine ka dau bindiga ka harbi mutum ka karbi dukiyar sa
to na tabbatar na tare sau biyu kuma ko da na tare sau biyu
to me kai ka tarewar me yasa ka tare din
rashin kudi ne
rashin kudi kamar ya ina ne garin ku
kamfanin ba
kamfanin ba kana da iyaye
ina da iyaye
kamfanin ma suna raye shi wannan kamfanin bawon a ina yake a wannan garin a wannan local government yake
karama hukumar manufashi shi ai duka gabaki dan mu nan duk manumfashi shi
ya yanka suna da gona
eh suna da gona
suna da dabbobi
ba su da wannan dabbobin sosai
ya yanka ba sa baka abinci ne kana ci
da leburanci ma nake zuwa
ina kake zuwa leburanci
ina zuwa Enugu
to Enugu me kake in kaje leburanci
ina togar rogo. Da noman rogo.
To me yasa ka daina zuwa Enugu noman rogo ka ci halaliyar ka kada kake harba mutane ka dauka musu kudi?
To ranka da Lagos nake zuwa. Sai na ga Lagos din wahala ta yi yawa. Sai na koma Yangade. Naje Yangade in mugini rogo mu dora mota a ba mu kudi. Sai mu noman rogo. To bayan nan sai na dawo sai Allah ya jarabe ni. Na tabbata ni dai na yi sau biyu.
To wai ni me yasa din kaga cewa ya gwara kai sata din maimakon ka je ka dinga noman rogon ana biyan ka hakkinka?
To haka dade wannan yanzu muka gane ni da na tabbata ma akan lokacin na aiki biyu din da nai da mutuwa ma nai
ya kai. Wai kudin leburancin ba sa isakka ne a rayuwanka?
Eh to suna isata.
Nawa an kai leburanci a rana an ka je Port Harcourt ko Lagos din? Nawa ake baka?
To in dai mota she muka toge mota ana bamu muka shika ta bamu 1,500.
A rana kuna cika mota daya?
Eh to mutum biyu ba sa cika mota daya. Ai dai kamar mutum hudu haka.
Yawwa.
To shika.
Gobe ma ku cika wata?
Gobe ma in an kira mu muje, in ba kira mu muna nan zaune sai lokacin da aka kira mu za mu je.
To wannan kudin karena da kake samu na leburanci shine yasa kake ganin ya kamata kai sata kai fashi da makami?
To ranka da dai wannan dai kaddara ce daga Ubangiji.
Abinda nake so da kai kaga a hannun hukuma kake yanzu.
Ni yanzu a hannun hukuma.
Yawwa gwara ka fada hukuma gaskiya ta san menene yake damunka har ka yanke shawarar ka dinga fashi da makami dan ta dau mataki tunda dai da kai da ita din da wanda kake wasatar din mallakarta ne. Me yiwa taya maka adalci ka fada mana menene yasa kake ka yanke hukunci ka dinga yin satar ma kuma ta fashi da makami menene yasa?
To ranka dade rishin kuɗi ne suka dame ni haka.
Kana da mata?
Ina da mata.
Yayanka nawa?
Banda yaro ko daya.
To ya ai haka rishin kuɗi yake damunka?
To ranka dade abinda yasa rishin kuɗi suke damuna. Ka fita ka je ka shi aiki a baka kuɗin ka ɗan kaɗan. Saboda haka nazo na tabbata nayi fashin nan sau biyu kuma tunda da nayi yan banga suka kama ni suka rantsar da ni daga nan ma ban saki ba sai na tafi neman kuɗi na yanzu ina neman kuɗi na aka kira ni aka ce in dawo hukuma tana nema na.
Shi wanda kai mar fashi sau ɗaya sau biyu ka san da ya samu kuɗin sa?
A'a. A'a.
To me yasa ka ga cewa gwara ka kwace?
Eh to na tabbata.
Gashi ma an ce a garin fashi ka da fashi zaka wa yan sandan ne ka harbe su?
Ni ranka da dai tsakanin da Allah na ce maku ko Qur'ani ne za a kawo tsakanina da Allah ni ban harbi mota kin sanda ba sabbi kome ne ni yanzu tunda Kabiru ya ce man haka ba inda zanyi ranka dade amma ku ne kuka san maslahatar da za ku iya biyo mana ku gane ni da shi wane ne mai ƙarya a tabbaci wannan akan wannan al'amari.
Yanzu da kai da ku kai wannan lokacin da kuka harbi aka cika da ake cewa an harbi mota yan sanda kake cewa ba kai bane lokacin ku nawa ne?
Lokacin muna da dai yawa.
Kaman ku nawa ne?
Akwai Kabiru, akwai wannan.
Wai wannan ne?
Bebe Saidu. Akwai Boka babban mu.
Shine shugaban ku?
Eh.
To uku kenan.
Kato shine shugaban mu. Ko?
Kato.
Kato ko Boka wa shugaba?
Wa shugaba.
Su biyu ne sune shugabanni.
Sune shugabanni?
Eh. Kato wani?
To ku hudu kuka fito kenan har kuka harbe yan sanda?
Akwai Shafiu na tsatta. Ko?
Wannan fa?
Wannan ban taba yi da shi ba gaskiya.
Wai in tambaye ka. Lokacin da kuka fito yan sandan nan wai me suka yi muku ne har kuka je kuka harbe su kuka harbi motar su kuma suka abu?
To ranka dade ni dai kwa lokacin nan ha tsakanina da Allah ban san wanda harbin nan ba amma ni na tabbata tsakanina da Allah ba ni bane na harbin.
Yau ka san an yi harbin?
Na tabbata sun yi harbi.
An yi harbi?
Eh.
Lokacin yan sandan me za su yi muku? Sun gan ku ne?
Ni dan sandan nan ba su gan ni ba, ba su gan mu ba.
Amma kuka harbe su?
To ni dai tsakanina da Allah kwa lokacin nan ha ni da
wai harbe su?
Tsakanina da Allah boka ne.
Mataimakin Inspector General na 'yan sanda Tambar Yabo shine mai kula da wannan shiya inda aka kama waɗannan mutane da ake zargin cewa 'yan fashi ne.
Alhamdulillah kamar yadda na gaya maka mutane malumfashi, armama,
sun kamin ƙara cewa lalle an dame su wannan hanya, kuma na sa patron na musamman, kuma cikin yarda Allah mun kama set biyu na 'yan fashi da makami waɗanda ke damuwa wannan hanya. Yanzu na tabbatar maka da cewa yanzu fiye da wata uku tunda muka kama su ba wani wanda ya kuma zo ya tare hanyar nan. Na kira maka su, ka gan su, ka yi interview da su, sun gaya maka har 'yan sandan mu sun harba bisa wannan hanya ɗin. Kuma kamar yadda na faɗa ma, akwai saura waɗanda nake so ban da gobe za mu kawo su nan, muka kawo su kuma ka zo ka yi interview da su, su ma ka ja. To muna ƙoƙari bakin gwargwaro, kuma 'yan banga na malumfashi, yar mama, dole in ce musu har ma da yi, dole in jinjina musu sun taimaka ƙwarai wajen gudanar da waɗannan ayyuka na patrol ɗin na neman ruwa jallo waɗannan mutane suka hana ma mutane zama lafiya a wannan yanki namu.
Wani al'amari da ke jirge zuciya shi ne galibin waɗanda kuka kama ɗin nan ga su ƙananan shekaru ne da su, daga 19 ne 20 da ɗuriya. Tunda bincike kuke yi, kuna da wasu bayanai ne kan cewa akwai wasu manya da suka ɗaure musu gindi ne ko kuma a yabe?
A to ai Mahmud, ai sun gaya ma da kasu cewa suna da manyansu, su bo kasuwa ne cewa su ne manyansu. Amma ai su wanda kai shekara 19 ba za ka ce mishi yaro ba, don doka abin ta ce shekara 18. To ba wanda a da 18 cikinsu, daga 19 na 21 25 sun haɗa maka da kansu. So ba yara ba ne daidai suke da kowa a idon doka.
Yanzu tunda sun zo hannu, kuma na san kuna zurfafa bincike, idan an kammala me zai faru?
Za ka yi su kotu da laifin fashi da makami, ai su suka harbi ɗan sandanmu, kuma kan sun haɗa maka. Za ka yi su kotu, in muka gama bincike da kyau, mun ka tabbatar wa ya yi mi, kowa an ka tabbatar ga lahinsa da ya yi, sai a ba shi lahin shi sai ya fuskance shi a gaban
kule. Wai cajin da za ku yi musu, to kuma gashi sun harbi ɗan sandan ku, shi ma zai shiga ciki?
Amur haɓarai ne, dole shiga ciki. An ka harbi ɗan sandan mu, ya za an ka harbi wani civilian, mun ka kai mutum kotu, bale an harbi ɗan sandan mu, dole a kai su kotu. Za a kai su kotu da lahin fashi da makamin, ga makamin ka yi fashin. Abinda doka ta ce a tabbatar da akwai makamin, to akwai makamin an kama su da shi.
To a yayin da wannan shekara take karewa, wasu muhimman abubuwa ne suka faru gare mu a cikin wannan shiri na ciki da gaskiya, kuma ina za mu dosa a cikin shekara mai zuwa? A kasance da mu a shiri na gaba.
To kafin mu karkare, mun zo ga shirinmu na karshe, wato labarai amma a takaice.
Yau Litinin ake sa ran shugaban Uganda Yoweri Museveni zai yi kokarin sake farfaro da shawarwarin sulhu tsakanin gwamnatin Burundi da 'yan hamayyar kasar. A Iraki, kwamandojin dakarun kasar sun ce sun kama babban ginin gwamnati da ke tsakiyar birnin Ramadi, kuma tuni injiniyoyi suna aikin kakkaɓe ginin daga nakiyoyi da mayakan sa kan ISIS suka tsere suka bari a baya. Shugaban Iran Hassan Rouhani ya faɗa jiya Litinin cewa ya rage ga musulmi ko kuma hakkinsu ne su inganta martabar musulunci a faɗin duniya. Mummunar guguwa da kuma ruwan sama kamar da bakin ƙoruwa sun fatattaki wasu sassan kudanci da kuma tsakiyar Amurka. Guguwar sun halaka akalla mutane 11 a jihar Texas, yayin da wasu sassan ƙasar suke ajiyar zuci kan samun ruwan sama mai tsanani da zai iya janyo ambaliya. Ɗaya daga cikin guguwar ta yi ɓarna ciki da kewayen birnin Dallas a daren Asabar. Guguwar tana juyawar kilomita 320 a cikin sa'a ɗaya, ta halaka mutane aƙalla 8, wasu mutane 3 sun halaka ba nesa da birnin, yayin da wata guguwar ta lalata gidaje a ƙauyuka da suke arewacin birnin, ta kuma wurga motoci kan hanya, sai ka ce jarida.
To ma da ladu takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin namu, amma kafin mu tashi bari mu miƙa saƙon taya murna ga Alhaji Kabir Balakan Kamba na murna auren 'yarsa Amir Kabir wanda da angonta Umar Faruk, wanda aka ɗaura a masallacin Sultan Bello da ke unguwar Sarkin Musulmi Kaduna ranar Juma'a. Sai ta'aziyar rasuwan maman Surabi da Amina Iliyasu na mahaifiyarsu Hajiya Maryam Iliyasu Tsakawa a Talatin Mafara, wadda Allah ya wacikawa jiya Lahadi, Allah ya jikanta da rahama. Yanzu amadun kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Sahab Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa, sai Julie Gresham da ta ba da umarni, da injiniyanmu na wannan lokaci wato Jimmy Cook, ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an jima mun dawo muku da shirinmu na hantsi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.